الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى دوكا من دنجينيو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki hada mu a wannan lokaci a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna 27 ga watan Sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 19 ga watan uku shekara ta 2023 a wancan sati da ya gabata mun gabatar da takaitaccen bayani game da ma'anar azumi a lugha da ma'anarsa a shar'anci da hadisai ingantattu waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani game da fadula ta azumi a dunkule sannan kuma muka biyo baya da hadisan da suke nuna mana fadula ta azumin Ramadan wanda kuma bayan haka mun yi bayani akan hukuncin shi azumi na Ramadan wanda kafin ci gaba da fadakarwar mu ta yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa mutun ne ba shi da lafiya rashin lafiya irin ta wato siga ita ce dai diabetes azumi yakan ba shi wahala da kyal yake an gane ko in ya dauka wani lokaci yana iya kaiwa wani lokaci kuma da ke ne ke kai azumi balma azumi da ya gabata ana bin shi bashin azumi ya ma fara ramawa amma da ke in ya samu ya kai wani da ke ne ke kaiwa dole ya karya azumi to menene matsayinsa to a takaice shi mara lafiya maral rashin lafiyar da kwata-kwata mutum baya iya yin azumi ko kuma in ya ma yi azumin to yakan wahala da kyal yake kai azumin in ya kai shi ma zai galabaita kuma likita wanda yake kwararre ya tabbatar masa da wuya ya warke kuma a tsawon shekara baya samun wani lokaci wanda zai samu saukin da zai iya rama wannan azumi to irin wannan marar lafiya iya abin da yake kansa shine ciyarwa a madadin kowane yini mudu ɗaya tak zai bada na abinci shinkafa ko alkama ko hatsi ko dawa ko wake in ya bada kwano ɗaya na dafaffen abinci wanda zai iya kosar da miskini to wannan ya kyautata domin shi miskinin ma an isar masa ɗawainiya ta sarrafa abinci amma wannan kenan yake bantane shi ciyarwar ga marar lafiya marar lafiyar da baya iya yin azumi kuma a tsawon shekara baya iya samun lokacin da zai iya samun sauki ya rama kuma rashin lafiya wadda da wuya a warke wannan kenan ciyarwa take kanshi amma duk marar lafiyar da ana tsammanin warkewa ko kuma yakan samu sauki a wani lokaci a cikin shekara, to wannan shi ma an masa rangwamen ajiye azumi. Lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama azumin da yake kansa koda na shekara nawa ne. An gane ko? Lokacin da yake samun dama ya dan samu sauki domin rama azumin da yake kansa koda da ɗaiɗai ne biyu, sai ya yi ƙoƙari ya rama wannan azumi da ya sha kafin wani azumi ya zo. Wannan shine iya bayanin da malamai suka yi ga duk wanda yake cikin irin wannan uzuri na rashin lafiya. Kenan in rashin lafiya kwata-kwata ba a warkewa, kamar yadda ƙwararren likita yakan auna ya tabbatar ma marar lafiya da wuya a warke, kuma alhali mutum baya iya azumi, to wannan ciyarwa ne kawai. Amma duk rashin lafiyar da ake kyautata zaton samun lafiya, to wannan ba maganar ciyarwa, sai mutum ya dau hakuri lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama iya azumin da yake kansa ko na shekara nawa ne. In ku Allah ya masa rasuwa, makusantansa za su ciyar a madadin kowane yini mudu ɗaya, za su bada na abinci a iya azumin da yake kansa, sawa'an na wata guda ne ko na wasu shekaru ne, duka iya abin da yake kansa ciyarwa za su yi, kamar yadda ƙarin bayani insha Allah zai zo a cikin darasin mu na yau. Faɗakarwar mu ci gaba ne akan faɗakarwa wadda ta gabata. Kamar yadda muka yi bayani, mun yi bayani game da ma'anar azumi a shar'ance. Idan aka ce azumi, kamar yadda malamai suka yi bayani, shine kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, tun daga ketowar alfijir har izuwa faduwar rana. Wannan shine a taƙaice kenan ma'anar azumi a shar'anci. Don haka mun yi bayani bambancin me azumi da me yajin cin abinci niyya. Shi me yajin cin abinci ba shi da niyyar ibada, shi wasu bukatunsa ne ya sa gaba ya daina ci ya daina sha, dole sai an biya masa. Don haka shi me yajin cin abinci, in da rana tsaka in a sha biyun rana aka ce masa wannan bukatu naka za a biya maka, daga wannan lokaci ya daina yajin cin abinci. Amma shi me azumi, kaga sai idan rana ta fada ne sannan zai yi buɗe baki. Kuma shi me azumi niyyar shi ibada ce saboda Allah wanda yake neman sakamako abunsa. Sannan bayani ya gabata, shi azumi na Ramadan hukuncinsa farilla ne, ka ce farilla ne ko ka ce wajibi ne duk ɗaya. An gane ku? To muna so mu san da cewa wane ne azumi na Ramadan yake hawa kansa. Azumi na Ramadan yana kan dukkan musulmi wanda yake baligi mai hankali kuma lafiyayye, wanda yake kuma mazauni. Abu na farko ne muka ce musulmi, domin azumi ibada ne, shar'in ingancin ibada shine musulunci. Duk wanda ba musulmi ba, inda zai zo da wata ibada Allah ba zai karɓa masa ba. Abu na farko ana neman shi ya musulunta. Kenan duk wani musulmi ya tabbata azumi wajibi ne a kansa. Abu na biyu ya zamanto baligi, don haka yaro ƙarami azumi ba wajibi ba ne a kansa. Abu na uku mai hankali, an gane mahaukaci azumi ba wajibi ba ne a kansa. Na huɗu wanda yake lafiyayye, wanda yake cikin ƙoshin lafiya. Marar lafiya, rashin lafiyar da ba mutum baya iya azumi, to azumi bai hau kansa ba, an masa rangwame ya aji har akai lokacin da Allah ya bashi lafiya. Sharaɗi na biyar kuma ya zamanto mazauni ba matafiyi ba, domin shi matafiyi Allah ya masa rangwamen aji azumi, ba dole ba ne mutumin da yake cikin halin gudaguro cewa dole sai ya yi azumi. Ya halatta ya yi, kuma ya halatta ya aji, an masa rangwamen ya aji. Na shida, sharaɗi na shida, idan mace ce ya zamanto ba ta cikin yanayi na jinin al'ada ko jinin biki, domin duk macen da take cikin yanayi na jinin al'ada ko na biki haramun ne ta yi azumi, ko ta yi bai yi ba haramun ne ta ɗau azumi wadda take cikin jinin al'ada ko jinin biki. Yana a taƙaice waɗannan su ne wanda azumi yake hawa kansu. An gane ko? Musulmi, baligi, mai hankali, lafiyayye, mazauni ba matafiyi ba, in mace ce ce ya zamanto ta tsarkaka ga barin jinin al'ada da jinin biki. Sannan shi azumi yana da gimshiƙai guda biyu wanda azumi baya inganta sai da su. An gane ko? Yana da rukuni guda biyu. Rukuni na farko mai nene ita ce niyya. Niyya wannan wajibi ce ko ka ce rukuni ce daga cikin rukunnan azumi. Domin azumi ibada ne, ibada ko ba ta inganta sai da niyya. Dalilin da yake tabbatar da wajibcin niyya shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Wannan aya da makamantanta ayoyin da suka zo a cikin Alkur'ani suna tabbatar mana da wajibcin niyya. Hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, na daga cikin su hadisin Umar Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Hadisi ne muttafaqun alaihi. Manzon Allah ya ce ku san da cewa kadai ayyuka na ibada suna samun karbuwa a gun Allah subhanahu wataala da gurgudan niyya. Don haka shi ta wannan jumla abinda take tabbatarwa, la amala illa bi niyya, babu wani aiki na ibada da zai inganta, dole sai da niyya. Don haka dai niyya rukuni ce daga cikin rukunnan azumi. Rukuni na biyu daga cikin gimshikan azumi kamewa ga barin ci da sha da kusantar iyali tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana. An gane ko? Dole mai azumi ya kame ga barin ci da sha. Duk wani abu da za a lissafa shi a layin cewa ci ne ko sha ne ko kusantar iyali da saduwa, to dole mai azumi ya kame tun daga ketowar alfijir har a kai lokacin da rana ta fada. Waɗannan su ne gimshiƙai guda biyu wanda azumi baya inganta sai da su. Mun fahimci wannan ko? To sannan abu na gaba wato shi ne abin da ya shafi ganin wata. Ta wace hanya ko kuma kafin haka akwai tsawatarwa mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da rashin yin azumi ga wanda azumin ya zama wajibi a kansa. Mutumin da zai ki yin azumi kuma alhali babu wani uzuri da ya gitta masa kuma yana da awar cewa shi musulmi ne, to wannan laifi ne wanda yake mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda akwai hadisi wanda hadisin yana cikin wato sahihu ibn Khuzaima, hakanan a cikin sahihu ibn Hibban. Hadisi ne ingantacce wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa Sahihu Targhib wa Tarhib. Hadisin Abu Umama Al-Bahili Allah ya kara masa yadda yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, wato yayin da nake cikin bacci manzon Allah ya ce atani rajulani, sai wasu mazaje biyu suka zo mu. Manzon Allah ya ce fa akhadha bi yadayya, sai suka kama wato damtsina, ma'ana wannan ya kama damtsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dama, wannan kuma ya kama damtsan shi na hagu. Manzon Allah ya ce fa ata ya bi jabalan wa iran, suka tafi gun wani dutse wanda yake mai kaushi mai wuyar hawa, sai suka ce da ni har wannan dutse. Manzon Allah ya ce sai na ce da su inni la udiquhu, ni ba na iya hawa wannan dutse, ba zan iya hawa ba. Sai suka ce da ni inna sanusahiluhu laka, za mu caccaba ka insha Allahu za ka hawa. Manzon Allah ya ce suka kama ni muka hau wannan dutse. Manzon Allah ya ce sai da na kai kololuwar tsakiyar wannan dutse, manzon Allah ya ce sai na ji wani ƙara, wata murya mai tsanani. Sai na ce da su ma hadhihi al-aswat, wannan murya ku da nake ji ta mene ne? Sai suka ce mun hadha wa'u ahlin nar, wannan ai kuka ne na ƴan wuta wanda suke yi a sababin azabtar wanda ake musu. Manzon Allah ya ce kun man duli kabi, sannan sai aka tafi da ni ana hawan dutsen. Manzon Allah ya ce fa idza ana bi qaumin muallaqina bi araqihim, manzon Allah ya ce sai naga wasu mutane an rataye su wal iyaz billahi da kagararsu. An san kagara ko jijiya ta kusan diddige, inda misali yanzu in an hede dabba ai tillawa ake wajen wannan sannan a rataye, to su kagararsu wal iyaz billahi aka rataye su, kai a kasa an rataye su sama. Mushaqqaqatun ashdaquhum, manzon Allah ya ce nan gefin bakin su, manzon Allah ya ce an barka shi an tsaga shi. Tasilu ashdaquhum daman, nan gefin bakin su sai zubar da jini yake. Sai na faɗa na ce man ha'ula'i, waɗannan kusuwa ne waɗannan mutane? Sai suka ce da ni allazina yufiruna qabla tahillati sawmi, su ne waɗanda suke cin abinci kafin lokacin buɗe baki, ma'ana kafin su tabbatar da rana ta faɗa suke cin abinci. Wannan su ne Allah yake musu wannan azaba. To wannan fa ana maganar mutumin da ya wuni da azumi bai haƙiƙance faɗuwar rana ya ci abinci kafin ranar ta faɗa, to ina ga wanda kwata-kwata baya yi, wanda alhali azumin ya zama wajibi a kansa kuma baya yi. To wannan ita ce irin nau'in azabar da Allah zai ma duk wanda ya ƙi yin azumi alhali babu wani uzuri tare da shi. Za a barka, za a ratiye shi wal iyaz billahi, sannan a barka waɗannan gefin bakinsa jini ya ringa zuba, a ringa azabtar da shi a cikin wutar jahannama, Allah ya kare mu. To ta hanyar da abu na gaba shine ta hanyar da ake tabbatar da cewa wata ya kama. Shi wata na Ramadan yakan tabbata ta hanyar ganin mutum ɗaya tak wanda yake adali, ko kuma cikar kwanukan Sha'aban 30 daidai. Idan aka samu mutum ɗaya wanda yake adali ya tabbatar da cewa ya ga wata, to wannan azumi ya tabbata akan saurin dukkan jama'a. In kuma yau muna 30 ba ɗaya, an buga babu labarin ganin wata, to dole gobe za mu ciki 30 daidai ga watan Sha'aban kenan washe gari, dole a tashi da azumi, saboda shi wata a musulunci baya durawa a 30, watan bature shine yake 31, amma shi wata a musulunci yakan yi 30 ba daya kuma yakan ciki 30. A 30 ba daya in aka samu mutum ɗaya adali ya ga wata, to wannan dole za a dau azumi, kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tabbatar da haka. Na daga cikin su hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, hadisin yana cikin sunani Abi Daud, hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Abdullahi dan Umar yake cewa mutane sun nemi ganin wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala ya mun dace na ga wata da ido na, yace fa akhbartu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai na tafi na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin anni ra'aituhu, cewa ni da idona na ga wata. Fasama wa amara an-nasa bi siyami, manzon Allah ya dau azumi kuma ya umarci jama'a cewa su dau azumi. Wannan hadisi yana tabbatar mana mutum dai tak adami in dai ya ga wata ya bada labari ga shugaba, aka tabbatar da labarin sa, to ya zama wajibi dukkan jama'a su tashi da azumi. Haka hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, shi ma hadisi ne sahihi kamar yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30. Manzon Allah ya ce ku dau azumi domin ganin wata, in dai an ce an gani, manzon Allah ya ce ku dau azumi. A wannan hadisi manzon Allah bai kayyade adadi ba, mutum dai tak in yace ya ga wata to dole a dau azumi. Haka yace wa afiru li ru'yati, ku ajje azumi ku sallaci in an ce an gani. Manzon Allah yace fa in gumma alaikum, in har aka lillibe muku sararin sama ta hanyar wani girgije ko wani hazo ko wata kura, manzon Allah yace fa akmilu iddata sha'bana 30, ku cike ma watan sha'ban lissafi kwana 30. Kamar yadda muka yi bayani dazu, idan aka ce yau muna 29 mun bincika ba mu ga wata ba domin wani hazo da abin da yake kama da haka, to sai mu cike ma shi wannan wata na Sha'ban kwana 30 daidai. In 30 ya cika ko ba mu ga wata ba, dole washe gari za mu tashi da azumi. To wannan shine, wato waɗannan su ne hadisan da suke tabbatar da cewa adali mutum ɗaya tak in dai ya ga wata to dole a dau azumi. In aka ce adalci shine musulmi wanda baya aikata manyan laifuka kuma baya nacewa akan kankanin zunubai, in dai an yarda da cewa lalle mutum ne wanda yake mai gaskiya, to in ya bada labari dole za a karɓi labarinsa kuma dole za a dau azumi. Tare da cewa akwai wasu hadisai waɗanda suka zo game da cewa ɗaukan azumi yana kasancewa ta hanyar ganin mutum biyu waɗanda suke adilai, to don haka waɗannan hadisai ba sa nunin cewa a sababin ganin mutum ɗaya adali ba za a ɗau azumi ba, domin su waɗannan hadisai dilalatul mafhum ne. An gane ko? Shi ko duk lokacin da aka samu dilalatul manduq, to ita ake gabatarwa akan dilalatul mafhum. Shi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa in shahida shahidani fasumu wa afiru, in har aka samu mutum biyu suka shaida cewa sun ga azumi, manzon Allah ya ce ku dau azumi, ku sun ga wata ku dau azumi, haka in suka ce sun gani ku ajji. To iya abinda kenan akasin wannan kenan hadisin kamar yana nunin cewa mutum ɗaya ba za a dauka ba. To sai ga wannan wancan hadisi na Ibnu Umar, yace da idona na gani na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin na ga wata, manzon Allah ya dauka kuma yace jama'a su dau azumi. Dan haka kenan wancan hadisi na Abdullahi dan Umar da wancan hadisi na Abu Huraira suna tabbatar mana in mutum ɗaya tak yace ya ga wata to dole a dauka. To dangane da cewa idan aka ga wata a gari ɗaya, to menene hukuncin sauran garuruwa? Akan wannan mas'ala wasu daga cikin malamai, musamman malaman Malikiya da sauransu, sun tafi akan cewa a gari ɗaya tak idan aka ga wata, to duniyar musulmi gaba ɗaya kowace ƙasa dole kowa ya dau azumi. Wannan ita ce faɗa ta farko daga cikin maganganun malamai. Faɗa ta biyu, wasu malamai suka ce kowane gari za su yi aiki da ganin watansu, kamar yadda wannan sun kafa hujja da hadisin Kurayb wanda ya zo ya ba Abdullahi dan Abbas labarin cewa ya tafi Sham sun ga wata daren Juma'a, ma'ana ranar Alhamis. A nan Madina su ko ba su ga wata ba sai daren Asabar kenan, ran Juma'a suka gani. sai yake ba Abdullahi dan Abbas yace to ai mu ga lokacin da muka ga wata sai yace masa yanzu ba za ka wadatu da ganin da Muawiya yayi lokacin nan Muawiya Allah ya kara masa yadda shine gwamna a birnin Sham sai yace a mu za mu yi aiki da ganin watan mu haka manzon Allah ya umarce mu to akan wannan hadisi wasu malamai suka ce to kowane gari za su yi amfani ne da ganin watan su to amma anan malamai suka ce in ya kasance garuruwa suna karkashin jagorancin shugaba guda to dole gaba daya dukkan waɗannan garuruwa a gari ɗaya tak idan aka ce an ga wata dole kasar gaba ɗaya kowa ya dau azumi birni da kauye kamar yanzu misali idan ka dauki kasar mu shugaba guda gare mu kuma jahohi ne ga su takwas a karkashin kowace jaha akwai kauyuka da sauransu a nan fadin kasar mu a kauye daya ko a gari a birni ko a kauye in dai aka ce an ga wata to dukkan wanda yake cikin kasar Niger gaba ɗaya dole ya dau azumi ba maganar cewa mu anan sai mun gani mu ba mu gani ba ba za mu dauka ba ya zama tilas akan ku gaba ɗaya ku dau azumi domin karkashin shugaba ɗaya kuke an gane ko wannan kenan shine magana ta uku wasu malamai suka ce in har ya kasance garuruwa kasashe sun kusanci juna ba su da bambancin lokaci wajen hudowar rana da faduwar ta inda za a ce nan dare ne nan su kuma yini ne a bambancin duka awoyi ne wata kasar tsakaninmu da ita awa ɗaya wasu awa biyu wani wannan to irin wannan yanki suka ce a gari ɗaya in an ga wata dukkan waɗannan yanki wanda ba su da sabani game da hudowar rana da faduwar ta to dole ne gaba ɗaya 'yan yankin nan su dau azumi kamar yanzu misali idan ka dauki Niger da Nigeria da Togo da Ghana da sauransu dukkan mu kusan lokaci ɗaya ne babu inda za ka je a ce nan rana ce nan kuma dare ne kenan duk irin waɗannan yanki wasu malamai suka ce in a gari ɗaya tak a wannan yanki aka ga wata to ya lazimci sauran garuruwan dole su dau azumi don haka dai a takaice wannan fada ta biyu tsaka-tsakiya ita ce fada wadda take mafi rinjaye akan waɗannan mas'aloli kenan duk wata ƙasa wadda take ƙarƙashin jagorancin shugaba guda a birni ko a ƙauye a faɗin ƙasar in dai aka ce an ga wata to dole ne dukkan waɗanda suke cikin wannan ƙasa wato su ɗau azumi sannan mas'ala ta gaba shine abin da ya shafi wato wasu daga cikin waɗanda suke da aka yi musu rangwame game da ajiye azumi amma kuma dole su ba da fidiya ita ce fansa akwai wasu waɗanda an musu rangwamen ajiye azumi kuma iya abin da ya hau kansu ya zama wajibi shine fansa shine ciyarwa wanda daga cikinsu akwai dattijo da dattijuwa duk mutumin da tsuhuwa ya cin masa baya iya yin azumi ko kuma in ya kai azumin ma da kyal yake kai shi to wannan an yi musu rangwamen su ajiye azumi kuma iya abin da yake kansu addini na Allah shine ciyarwa haka na biyinsu marar lafiya rashin lafiyar da ba a kyautata zakan warkewa an gane ko marar lafiyar da lalle ƙwararren likita ya auna da wuya a warke kuma marar lafiyar baya iya yin azumi kuma a cikin tsawon shekara baya samun wani lokaci da zai samu sauki domin ya rama to wannan shi ma iya abin da yake kanshi addini na Allah in an kai azumi mudu ɗaya ne zai hudda na abinci ya bada na uku su ne kamar ma'aikata waɗanda suke masu aikin wahala leburori waɗanda ba su ta hanyar da za su samu ci da sha illa ta hanyar wannan aiki mai wahala shi ne hanyar kawai da za su je su yi leburanci su samu abincin da za su ci wanda kuma a tsawon shekara wannan aiki a kullum sai in sun je sun yi ne su samu abincin da za su ci kuma ba sa iya yin azumi ko kuma azumin yakan zamanto akwai wahala a kansu, to wannan su ma an yi musu rangwame na su ajiye azumi, kuma iya abin da yake kansu shine ciyarwa. An gane ku? Amma in har ya kasance a cikin shekara suna samun wani lokaci wanda za su iya rama wannan azumi, to wannan su ma an yi musu rangwame, wannan za su iya ajiye azumi, amma lokacin da suka samu damar ramawa dole su rama. Amma in ya kasance kawai tsawon shekara kullum sai an je an yi wannan leburanci, za a samu abincin da za a ci, kuma yin azumi a cikin wannan aiki akwai wahala, ba sa iya yin azumi, to wannan an yi musu rangwame, su ma iya abin da yake kansu shine ciyarwa. To waɗannan kenan, waɗanda kenan aka musu rangwamen su ajiye azumi kuma iya abin da yake kansu ciyarwa, kenan dattawa, dattijo namiji da dattijuwa mace, wanda su ƙarfi ya ƙare ba sa iya azumi. Na biyunsu marar lafiya, rashin lafiyar da kwata-kwata mutum baya iya azumi kuma da wuya a warke, a tsawon shekara baya samun lokacin da zai iya samun dama ya raba, ma'ana sauki ne ya raba. Kenan kuma da masu aiki na wahala wanda ba sa iya azumi, kuma wannan aiki na wahala ta hanyar shi suke samun abincin da za su ci, a tsawon shekara ba sa samun lokaci na rashin aiki wanda za su iya ramawa, to su ma wannan iya abin da yake kansu ciyarwa. Sannan akwai waɗanda su ko an yi musu rangwamen ajiye azumi amma iya abin da yake kansu, an gane ku, shine ciyarwa kuma ba maganar ramuwa. Kenan a jiwa waɗancan uku da muka zana, kenan na hudun wato ita ce mace mai ciki da mace mai shayarwa, kenan su ma sai ka hada su da waɗancan uku da muka zana. An gane ku, mace mai ciki da mai shayarwa su ma in suka kwatanta yin azumi kwata-kwata ba sa iyawa, ko kuma in sun ɗau azumin da kyan suke kai azumin, to su ma an yi musu rangwamen su aji. Iya abin da yake kan mace mai ciki da mai shayarwa idan sun kasa yin azumi shine ciyarwa, ba maganar ramuwa, addini na Allah mudu ɗaya tak na abinci za su bada. Kamar yadda hadisai ne ingantattu waɗanda suke tabbatar da haka, akwai hadisi na Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake faɗa, idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadan ala yuf'irani wa yud'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani sawma. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa mai ciki idan ta ji tsoro ga kanta cewa in har ta ɗau azumi to za ta iya galabaita, wata illa za ta iya samunta, ko kuma mai shayarwa ta ji tsoro ga ɗanta cewa in ta wuni da azumi da wuya ya samu nonon da zai sha wadataccen nono, ko kuma tsotsar da yake mata cewa abin zai wahaltar da ita, to wannan iya abin da yake kansu, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa, shine za su ajiye azumi amma a madadin kowane yini za su ciyar da miskini guda, sai ya ce wala yaqdiyani sawma, ba maganar ramuwar azumi, ba maganar ramuwar azumi. Wannan hadisi Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta shi a cikin littafinsa wato Irwa'ul Galil, wanda wannan yana ɗaya daga cikin maganganun malamai guda biyar game da mas'alar mai ciki da mai shayarwa idan suka kasa yin azumi. Wannan faɗa ita ce faɗa mafi rinjaye. Haka Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, shi ma ya tabbata daga gunsa cewa alhamilu wal murdi'u tuf'iru wa la taqdi, mai ciki da mai shayarwa idan suka kasa yin azumi ciyarwa za su yi, ba maganar ramuwa. To amma a nan abinda muke so mu gane, ita mai ciki da mai shayarwa idan wata na Ramadani ya kama za su kwatanta yin azumi, idan sun ga suna kai azumi babu wata matsala, babu wata wahala, to su tabbata ci gaba da yin azumi shine ya zama wajibi a kansu. Amma in har suka kwatanta suka ga kwata-kwata ba sa iyawa, ko kuma da kyal ake kai azumin da wahala to anan an yi musu rangwamen su aji iya abin da yake kansu ciyarwa a madadin kowane yini mudu ɗaya takna abinci za su bada shinkafa ko alkama ko hatsi ko wake in an bada fala ɗaya ta abinci wanda yake da hiffe wannan an kyautata domin an taimaka ma miskini sannan akwai waɗanda su kuma an musu rangwamen su ajiye azumi amma su iya abin da yake kansu ramuwa an gane ko ba magana ciyarwa sai dai su rama azumi lokacin da wannan uzuri ya gushe wannan kuma marar lafiya rashin lafiyar da ake kyautata zaton samun sauki duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ana kyautata zaton samun sauki to wannan an masa rangwamen ya ajiye azumi lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya rama wannan azumi ko bayan shekara nawa ne na biyu shine wato matafiyi duk wanda yake cikin halin bulaguro shi ma an masa rangwamen ya ajiye azumi idan wannan uzuri na tafiya ya gushe kenan sai ya lissafa iya kwanukan da ya sha sai ya rama azumin da yake kansa shi matafiyi abinda muke so mu sani ba wai sai yana kan hanyar tafiya ba zai ajiye azumi a koda ya je garin da yake nihin ya je in dai a hukuncin matafiyi yake to wannan zai iya ajiye azumi iya waɗannan kwanuka har Allah ya yi dawowar shi tare da cewa shi wanda ake lissafa shi a cikin hukuncin matafiyi jumhurin malamai sun tafi in ka je gari in dai ba za ka wuce kwana hudu ba to matsayin dan bulaguro kake tare da cewa akwai hadisi ingantacce daga Abdullahi dan Abbas wanda yake nuna mana cewa matafiyi zai iya yin kasarin sallah tsawon kwana 20 to akan wannan hadisi koda ka je garin da ka je kana iya ajiye azumi tsawon waɗannan kwanuka domin hukuncin ka hukuncin matafiyi ne matafiyi ko Allah ya masa rangwamen ajiye azumi kuma ba sharadi bane ba na ajiye azumi ga matafiyi cewa sai in zai wahala a cikin bulaguran shi ko a jirgin sama zaka yi bulaguro ko da bulaguran bai wuce ba a minti 5 jirgi zai dauke ku ya kai ku ya ajiye ku ya halatta ka ajiye azumi domin sunan ka matafiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kayyade ba cewa sai in an wahala kuma haka Allah ya faɗa wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya ya sha azumi saboda wannan rashin lafiya ko halin tafiya to na kan shi ya kididdiga wasu kwanuka na daban domin ya rama iya abin da yake kansa mas'ala ta gaba wanda yake marar lafiya da wanda yake matafiyi shin anan menene yafi dacewa na su jumure su yi azumin ko kuma su aje marar lafiya in dai ya tabbata cewa yin azumi ba zai zamanto ba wahala a kan shi ba zai dada masa wannan rashin lafiya ko rashin lafiya ta yi jinkirin warkewa in yaga zai iya daurewa ya yi azumi to ba laifi yana iya daurewa ya yi kuma azuminsa ya yi amma in ya tabbata ba shi da lafiya yin wannan azumi zai kara masa rashin lafiyar ya janyo masa matsala to anan wajibi ne dole ya ajiye azumi domin ya ceto rayuwarsa domin kiyaye lafiya wajibi ne duk abin da zai janyo ma bawa halaka wannan haramu baka da lafiya likita ya ce kar ka dau azumi in ka dau azumi wata matsala tana iya biyowa baya to wajibi ne ka bi wannan galgadi da likita ya maka dole ka ajiye azumi lokacin da Allah ya baka lafiya in ya so ka rama kakka ce ai ni kokari gare ni na iya yi duk abin da zai iya kai bawa zuwa ga halaka haramu ne kamar yadda Allah ya faɗa wala tulqu bi aidikum ila tahluka amma in rashin lafiyar kaga sama sama ce ka iya jimrewa kai to wannan ba laifi kana iya yi in kai azumin ka yayi haka shi matafiyi in ya san ya iya jimrewa ba zai wahala ba zai iya yin azumi to ba laifi yana iya yi amma in ya tabbata wannan azumi zai galabaitar da shi saboda wannan bulaguro da yake to ajiye azumin shi ne ya fi dacewa kamar yadda a dunkulama shi mutum ya ajiye azumi a halin tafiya shi ne ya fi dacewa a kan mutum ya yi, tare da cewa ya halatta matafiyi ya yi azumi, kuma in ya yi azumin ya tsaya masa matsayin azuminsa na Ramadan. Amma abin da ya fi dacewa ya ajiye azumi, kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo suna tabbatar mana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya yi mabayinsa rangwame, to yana ƙaunar su karɓi wannan rangwame da ya yi musu. Kamar yadda hadisi ne sahihi, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin wato silsila as-sahiha. Asalin hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu. Ubangiji ta'ala yana kaunar bayinsa wato su aikata rangwamen da yayi musu, kamar yadda yana kin wato su saba masa. Dan haka kenan ajje azumi a cikin hali na bulaguro shi yafi dacewa akan yin azumi. Amma in ka tabbata ka iya yin azumi a hali na bulaguro, wanda in ka ajje azumin to zaka iya sakaki da wahala fa ka samu lokacin da zaka rama shi, to anan naka yi azumin shine yafi dacewa. Mas'ala ta gaba, abin da ya shafi shi matafiyi, kamar misali rangwamen ajiye azumi ga matafiyi, idan matafiyi ya yi niyyar bulaguro kai tsaye yana iya cin abinci ko kuma sai ya wayi gari da azumi. Misali in dai mutum ya riga ya yi niyyar bulaguro, to tun a wannan lokaci yana iya cin abinci. An gane ko? Ba ma sai ka bar gari ba ka fara tafiya, kamar yadda ita kasarin sallah sai ka fara bulaguro sai ka bar gari sannan za ka yi kasarin sallah. A shi mai matafiyi in dai ya daure kaya ya yi niyyar bulaguro, ko da bai fita daga gari ba zai iya fara cin abinci. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Allah ya ji kansa yake cewa na je gun Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a cikin wata na Ramadan, lokacin nan yana niyyar bulaguro an daura ma raƙuminsa sirdi, an labta kayansa ya sanya tufafi na bulaguro. Ka san shi tufafi na bulaguro shi ma daban yake. Kamar yanzu misali mutumin da zai yi bulaguro ya sa babban riga yana famar sabewa da sauransu, kaya waɗanda ba za su baka wahala ba kana famar tattarewa irinsu ne kaya na bulaguro. Ya sa kaya na bulaguro a lokacin nan sai ya ce a kawo masa abinci. Aka kawo masa abinci ya saka hannu ya fara ci, sai ya ce da ni wannan ita ce sunna. An gane ko? Wannan ita ce sunna. Da ya gama cin abinci in ya so ya haura kumin shi kuma aka fita. Wannan hadisi yana tabbatar mana in dai mutum ya yi niyyar bulaguro ya daure kaya, kai ko da bai hau mota ba bai bar gari ba yana iya fara cin abinci. Haka Ubayd ibn Jubair yake faɗa cewa wato na hau kwalo-kwalo shine jirgin ruwa tare da Abu Basra al-Gifari Allah ya kara masa yadda. Mun taso daga wani birni akan ana kiran shi Kustad, yana daga cikin biranen Masar a cikin wata na Ramadan. Da ma muka hau jirgi sai ya ce a kawo masa abinci. Da aka kawo masa abinci sai ya ce in zo mu ci. Sai na ce masa to ai muna cikin gari ba mu fita ba ai. Sai ya ce da ni ya ce a ragibta an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu sunnar manzon Allah zaka kyamata. Ai matafiyi da zaran yayi niyyar bulaguro ko bai bar gari ba to ya halatta ya ci abinci, daga wannan lokaci ya aje azumi har akai lokacin da wannan uzuri ya gushi. To dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana kenan in mutun yayi niyyar bulaguro ba sai ya huta ba. In dai mutun ya yanke niyya kawai tafiya za a yi, to kai tsaye mutun yana iya cin abinci tun a wannan lokaci. Mas'ala ta gaba, wato abin da ya shafi sune la dubba na azumi. Shi azumi yana da wasu la dubba wanda ya dace a ce mai azumi ya la dubtu da su, domin ƙara samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da samun lada mai girma game da azuminsa. Yana daga cikin ladabba na azumi, ladabi na farko shine yin sahur. An gane ko yin sahur. Dalilin da yake nuna mana cewa yin sahur ladabi ne daga cikin ladabba na azumi, hadisin da yake cikin sahihain, hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ta saharu fa inna fis sahuri baraka. Manzon Allah ya ce ku yi sahur, domin game da yin sahur manzon Allah ya ce akwai albarka. Manzon Allah ya ce ku yi sahur, game da yin sahur manzon Allah ya ce akwai albarka. Kaga wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa mu yi sahur. Sai dai shi wannan umarni ba yana nuna cewa yin sahur wajibi ne, a yin sahur sunna ce mustahabba, domin yana halatta mutum ya yi azumi durere. Yana daga cikin albarka ta sahur shine idan mutum ya tashi wannan lokaci, lokaci ne wanda yake fiyayye. Kaga idan mutum ya tashi mutum zai iya yin addu'a, lokacin kuma lokaci ne na samun karɓuwar addu'a. Abu na biyu, malamai suka ce mai yiwuwa kuma wani miskini zai iya yin bara ka ɗauka ka bashi, kaga wannan ita ma wata albarka ce ta daban. Sannan kuma tashi yin sahur zai taimaka maka akan samun sallar asuba a lokaci. Sannan kuma shi kanshi abincin da zaka ci zai ƙara maka kuzari da nishaɗi, ba za ka ji wahalar wannan azumi da za ka yi, maimakon in a ce ɗurere ne ka yi. Shi ya sa dai a taƙaice manzon Allah ya ce mana mu yi sahur, domin game da yin sahur wato akwai albarka. Haka wani hadisi, hadisin Amr ibn al-As, Allah ya ƙara masa yadda, yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi aklatus sahar. Manzon Allah ya ce bambancin azuminmu da azumin wato masawwa littafi sune Yahudawa da ƴan mushan. Manzon Allah ya ce cin abincin sahur, su kuma abinda ake bukata mu saba musu. Su ahli alkitabi Yahudawa suna azumi, su ma ƴan mushan suna azumi, to amma su ba sa yin sahur, mu kuma sai aka shar'anta mana yin sahur. Kenan wannan yana nuna mana sunna ce mustahabba, an so ga mai azumi ya yi sahur domin ya nisanta kanshi game da waɗannan mutane. Maza Allah ya ce bambancin azumin da su azumin Yahudu da na ƴan mushan, manzon Allah ya ce cin abincin sahur, wanda wannan hadisi, hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihu Muslim. Haka hadisin da yake nuni ga fadala ta yin sahur, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhiri. Manzon Allah ya ce Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu yin sahur. Salatin Allah shine yabo ga bawansa a cikin jama'a ta mala'iku. Salati na mala'iku shine roƙa ma bawa gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mutumin da zai tashi ya yi sahur, to Allah da mala'iku suna yi masa salati. Wannan hadisi, hadisi ne sahihi, al-Imam Tabrani shi ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Mu'jam al-Awsat, haka Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin sa, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Targhib wa Tarhib, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu sahur. Haka akwai hadisi na Al-Irbad ibn Sariya, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa da ani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila sahuri fi Ramadana, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyace ni izuwa cin abincin sahur a cikin Ramadan. Faƙala, sai manzon Allah ya ce da ni, halumma ilal gada'il mubarak, zo ka ci abinci mai albarka, zo ka ci abinci ma'abucin albarka. Kaga anan manzon Allah ya ambaci abincin sahur cewa abinci ne wanda yake mai albarka, wanda wannan hadisi yana cikin sunanin Nasa'i, hadisi ne sahihi, yana tabbatar mana da fadla wato ta sahur. Hadisi na uku wanda yake nuni zuwa fadla ta yin sahur, hadisin Abdullah ibn al-Haris daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada da khaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yatasahhar, yace na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sahur. Fa qala sai yace innaha barakatun a'adakumullahu iyyaha fala tad'uhu. Manzon Allah yace yin sahur wato wata albarka ce da ubangijinku ya yi muku kyautarta, don haka kar ku batta. Kaga anan manzon Allah yana kwadaitar da mu yin sahur, yace wata albarka ce wadda Allah ya baku, don haka kar ku yi sake ku barta. Shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi, hadisi yana cikin Al-Mujamul Kabir. To dangane da yin sahur, da menene yake tabbata cewa mutum ya yi sahur? Shi sahur ba sai ka shake cikinka da abinci ba, ko da ba ka buƙatar cin abinci ka tashi, ko da ruwa ne ka kwankwada ka ɗan kurɓi ruwa, in ma ka kurɓi ruwa wannan ka yi sahur. An gane ko? Kuma fiyayyen abin da ya dace a ce mutum ya yi sahur da shi shine dabino, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ni'ima sahurul mu'min at-tamr. Manzon Allah ya ce ma dalla da sahur kin mu'mini shine dabino, in so samu ne in za ka yi sahur ka yi sahur da dabino, domin dabino kasancewar itaciya ce ma'abuciyar albarka, kuma kasancewar shi mai azumi jikin shi yakan zub da sukari, wani gwalgwado na sukari idan mutum ya wuni da azumi, wanda shi wannan sukari babu abin da yake maida shi da gaggawa sama da dabino. To kaga yin sahur da dabino ga wanda yake lafiyayye, an gane ko? Kar ya zamanto kana da cuta ta sukari kuma ka ci dabino ya ƙara hauda maka ita, a'a, in kana da shi wannan ka nisanta. Wannan ana maganar waɗanda suke lafiyayye, kenan ka yi sahur da dabino, saboda wannan sukari zai ƙara maka kuzari a cikin wannan yini, kuma za mu iske yana daga cikin ladubban azumi. In an zo buɗe baki, to da dabino ya kamata a ce mutum ya yi dabinon, kuma wanda yake maga ɗanye, in ba a same shi ba a yi da dabino wanda yake bushashe. Sannan shi lokacin yin sahur wato kafin hudowar alfijir ake buƙata mutum ya yi sahur. Shi lokacin yin sahur tun daga wato shi ne dare, in ya raba tsakiya ya tafi, to daga wannan lokaci shi ne lokacin sahur. Sai dai sunna ce an so shi sahur a jinkirta shi, ka bar shi sai kusa gaf da ketowar alfijir, kafin alfijir ya keto da gwalgwadon rubu'u sa'a, minti 15, to a wannan lokaci ka yi sahur, shi ne ya fi dacewa. Domin galibi abinda manzala sallallahu alaihi wasallama yake yin sahur sai kusa da ketowar alfijir, wannan shi ne ya fi dacewa. Amma bayan dare ya raba, in dai ka ci abincin sahur to ka yi sahur, za ka samu ladan da ake samu na yin sahur. Sai dai in kana so ladan ka yi girmama, ka haɗu da alkhairi na duniya da lahira, ka jinkirta yin sahur, sai gaf da kusan ketowar alfijir, abinda ya rage minti 15 ko minti 10 zuwa minti 5, a lokacin nan ka yi ƙoƙari ka yi sahur. Sannan ladabi na biyu daga cikin ladabba na azumi, wato an gane ko? Kamar yadda kenan muka yi bayani an so a jinkirtar da shi, yana daga cikin ladabba na sahur shine wato wannan na azumi, gaggauta buɗe baki. Gaggauta buɗe baki sunna ce, kuma mu'minai ba za su gushe ba, suna tare da alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki, kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, yace jama'a ba za su gushe ba, suna tare da alkhairi matukar sun gaggauta buɗe baki. Don haka da zaran an tabbata rana ta fada, to kar a jinkirta cewa sai duhu ya fara shiga. An gane ko? Da zaran ka tabbata rana ta fada, to ka yi gaugawa ka yi buɗe baki. Shi yasa a wani hadisi wato na Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana azumi yakan umarci wani daga cikin sahabbansa fa awfa ala shay'in sai ya hau kan wani abu wanda yake mai tudu domin ya gano masa cewa rana ta fada ko bata fada ba fa iza qala ghabati ash-shamsu afdara in ya ba manzon Allah labarin cewa rana ta fada ma'ana ba a ganin kaskonta to kai tsaye manzon Allah sai ya yi bude baki kenan anan abinda muke so mu gane in dai aka tabbata kaskon rana ya faki babu wani tudu da ya kare shi ko wasu dutse ko wani itace ko wani hazo da ya kare shi to anan lokacin nan kai tsaye mutun zai yi bude baki ba maganar yayi jinkirin cewa sai duhu ya fara shiga jinkirin cewa sai duhu ya fara shiga sannan ayi bude baki wannan sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce domin kasancewar wannan dabi'a ce ta yahudu da su da ƴan mushan su ba sa bude baki sai taurari sun fara bayyana sai duhu ya shiga to mu kuma abinda ake bukata da mu saba musu shi yasa manzon Allah ya sunnanta mana gaggauta bude baki ladabi na uku daga cikin ladabba na azumi wato shine yin addu'a a lokacin bude baki an gane ko idan an zo bude baki to an sunnanta bane mu yi addu'a in mun yi bude bakin kenan me zamu faɗa shine dai abinda manzon Allah yake faɗa yake an gane ko kamar yadda Marwan ya rawaito hadisi yake cewa naga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana faɗa yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza afdara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi bude baki ya gama yakan ce zahaba dhama'u wabtallatil uruq wa sabata al-ajru insha Allah kishruwa ta tafi jijiyoyi sun jika lada ya tabbata in Allah ya so wannan ita ce iya addu'ar da ta tabbata in an zo bude baki mutun yayi ladabi na hudu daga cikin ladabba na azumi shine ana buƙatar mutun ya yawaita kyauta a cikin wata na Ramadan da kuma nacewa a wajen karatun Alƙur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta da sifa ta kyauta a tsawon shekara babu wani lokaci kayyadadde manzon Allah mai kyauta ne ba dare ba rana amma in wata na Ramadan ya kama manzon Allah yakan matsalan ba ya lullunka akan kyautar da yake a cikin sauran wasu watanni na daba domin wata ne ma'abucin albarka wanda ake samu lullunkar ibada a cikin sa sannan kuma ana buƙatar anace da karatun Alƙur'ani ba dare ba rana a cikin wannan wata mutun ya lazimci karatun Alƙur'ani ba sai ka harace Alƙur'ani gaba ɗaya misali in suratul Fatiha kadai ka iya to sai ka yi ta maimaita ta in qul huwallahu kadai ka iya sai ka yi ta yin ta in izhi ɗaya ka iya kai in ma daga alamtar kaifa zuwa nasi kadai ka iya to abinda ake bukata ka yawaita tilawa ta Alƙur'ani a cikin wata na Ramadan sawa'an kana zaune ko kana kwance ko kana tafiya ko kana cikin wani aikace aikacen ka ka lazimci karanta Alƙur'ani a cikin wannan wata shi yasa ake ce ma Ramadan wata na Alƙur'ani domin an sunnanta mana yawaita karatun Alƙur'ani a cikin sa sannan ladabi na biyar shine kokari a wajen ibada musamman a cikin darare goma na ƙarshe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zage damtsi ya matsa lamba game da yawaita ibada a cikin kwanuka ko mu ce a cikin darare goma na ƙarshen Ramadan domin waɗannan darare goma sun bambanta da waɗannan darare waɗanda suke na farko domin a cikin su ne ake samun daren Lailatul Qadr shi yasa manzon Allah ya kamma kaura zuwa masallaci domin yin wata ibada ta musamman wadda ake ce mata wato itikaf a takaice waɗannan su ne kaɗan daga cikin ladabba waɗanda suke na azumi sai dai akwai abubuwa kuma wanda an halitta ma mai azumi ya halatta wato ya ringa wanka haka kawai domin dai jikinsa ya ji sanyi wannan ba laifi bane ba an gane ku, ko zuba ruwa a jiki da zaka ga mutane suke yi domin su ji sanyi, wannan duka ba laifi bane. Ba ma wai ka zuba ruwa a jikinka ba, kana iya samun wani basin wanda yake cike da ruwa ma ka shiga ka wanda. An gane ku, wannan duka ba matsala bane ba. Haka nan yana daga cikin abin da aka halitta ma mai azumi. Mai azumi yana iya wayuwar gari da janaba. Misali, janaba ta same ka, sawa'an janaba ta kusantar iyali ko ba ta kusantar iyali, kana iya jinkirta wankan janaba sai bayan ma alfajir ya keto sannan kai wanka. Baya daga cikin shar'i na ingancin azumi a ce sai mutum ya yi wanka kafin alfajir ya keto, domin hadisi ne ingantacce. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha da Ummu Salama Allah ya ƙara musu yadda, suka tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wayi gari da janaba kuma yana azumi, kuma janaba ta kusantar iyali. Da Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda shi yake ba da fatawar cewa duk wanda ya wayi gari yana azumi da janaba to ba shi da azumi. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar masa cewa manzon Allah yakan wayi gari da azumi kuma yana da janaba. A lokacin nan ya dawo daga kan fatawarsa domin sun tabbatar masa cewa hakan ba laifi bane. Sannan kuma yana halatta mai azumi ya sanya kwalli ko ya diga wani abu wanda yake na magani na ciwon ido ko ciwon kunne da abin da yake kama da su, ko da zai ji abin maganin a makogoransa, wannan bai bata masa azumi ba. An gane ku? Yakan iya diga duk wani magani ta kunne ko a ido ko da sauransu, wannan duka ba laifi bane, baya bata azumi. Sannan kuma mai azumi ana iya masa allura. An gane, allura irin wadda ake tilla jiki kenan ruwa ya shiga na magani, wannan ba laifi bane, mai azumi ana yi masa, wannan baya bata azumi. Haka kasancewar shi mai azumi hatta da irin wannan allura da ake yi ta paracetamol, wannan wadda ake dan siram wadda take takaitacciya, ita ma wannan duka ba laifi, ana iya ma mai azumi. Abinda malamai suka yi maganar cewa mai azumi ba za a yi masa ba shine abin da ya shafi kaman siram, ita domin tana tsayawa matsayin ci ko sha, dan haka bai dace ba a ma mai azumi. In an masa, yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa azuminsa ya karye. Haka nan shi mai azumi yana halatta a yi masa kaho, amma ya tabbata yi masa wannan kaho ba zai janyo masa rauni a jikin shi. Don haka kenan a takaice, kamar yanzu a yau ana iya ɗaukan jini daga jikin mai azumi ya je ya bada jini, amma ya tabbatar da cewa wannan jini da za a ɗauka ba zai sabbaba masa raunin da zai kai shi zuwa ajiye azumi. In har ka tabbata in an ɗau jini daga jikinka, jikinka zai yi rauni, ka ajiye wannan azumi, to bai dace ba ka bada jini, sai ka bari in an sha ruwa sannan ka je ka bada. Haka nan yana halatta mai azumi shakar, kamar misali wani hayaki ko wata kura, ko misali ko a ce mai nikan mashin ne, irin abin da yake shaka na kura ta gari, wannan duka ba laifi bane. Haka mai dahuwar abinci ne ya dandana manda ya tofar da shi, wannan duka ba laifi bane, mai azumi yana iya yi. Kuma haka abin da ya shafi aswaki a wuni gaba ɗaya, mai azumi zai iya ci gaba da aswaki ko da da ɗanyen icce ne. Karhanta yin aswaki da ɗanyen icce ko cewa bayan la'asar an karhanta yin aswaki ga mai azumi, wannan duka baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bal ma sunna ne ya zamanto mai azumi ya yawaita aswaki, domin yin aswaki wata ibada ce mai zaman kanta, musamman a lokacin arwalla da lokacin sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.